Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Da tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM a Ghana kuma muna nan akan Alfa Radio. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa ta internet a koda yaushe akan voahausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka Nazira Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Jarmai da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau Alhamis 21 ga watan Satumba na shekarar 2017 a shirin namu na yanzu muna dauke da rahoto na musamman akan wasu ƴan kabilar Ibo da suka jaddada Najeriya kasa ɗaya ce mazauna ciwon makasa ɗaya ce. A yau za mu so mu ji ra'ayinku ne game da ayyana ƙungiyar masu fafutukar kafa ƙasar Biafra wacce ake kira da IPOB wato IPOB a taƙaice a matsayin ƙungiyar 'yan ta'adda. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a farko. Za mu kawo muku labarin wasanni amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Amurka ta ƙara yawan taimakon da take baiwa ƙasashen Yemen da Sudan ta Kudu da Najeriya da kuma ƙasar Somalia domin agazawa miliyoyin mutanen da ke fama da rashin abinci da kuma rikici ya shafa. Za a bada ƙarin taimakon kuɗi dala Amurka miliyan 575 ga ƙasashen guda hudu. Shugaban hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka Mark Green shine ya bayyana haka a wajen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Da wannan taimakon kuɗi, Amurka za ta samar da taimakon ɗaukin gaggawa da samar da abinci mai gina jiki da magunguna da inganta tsaftace muhalli da matsugunai na gaggawa da kariya ga waɗanda rikicin ya shafa, a cewar wata sanarwa da hukumar ta fitar. Amurka za ta kuma samar da ruwan sha mai tsafta da kuma tallafawa shirin kiwon lafiya da tsaftace muhalli domin magancewa da kuma rigakafin barkewar annobar cututtuka waɗanda suka haɗa da kwalara wadda take cinyewa a ƙasashen guda hudu. Miliyoyin jama'a na buƙatar taimako wanda ƙasashen guda hudu sakamakon tashin hankula da bil adama ya samar da kansa a cewar hukumar. Idan aka hada da taimakon na baya-bayan nan zai kama jumlar kuɗi kusan dala Amurka biliyan 2.5 na taimakon ɗaukin gaggawa tun daga farkon wannan shekara.
Shugabar ƙasar Liberia Ellen Johnson Sirleaf na da ƙwarin gwiwar cewa ta samar da hanyar da za a gudanar da zaben ƙasar cikin adalci a wata mai zuwa domin shugabannin ƙasar na gaba su ci gaba da tabbatar da zaman lafiya a ƙasar. A wata hira ta musamman da ta yi da abokin aikinmu na sashen Turanci Peter Clotin ya yi da ita, Mrs. Sirleaf ta ce an ɗauki matakan da za su tabbatar da ɗorewar zaman lafiya a lokaci kuma bayan zaben. Wannan shine yadda ya kamata kuma na riga na yi duk abin da ya kamata in yi domin tabbatar da ganin sun fafata da kyau a zaben mai zuwa, a cewarta. Sirleaf ta shugabanci kasar tun zaben da aka gudanar a shekarar 2005 bayan yakin basasar kasar na biyu, amma wa'adin mulkinta na biyu ya cika. 'Yan takara 20 ne daga jam'iyyu 26 ke neman mai gurbinta waɗanda suke ta yin muhawara a bainar jama'a.
Labarin na zo muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Alhamis, Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi ya bayyana cewa dakarunsa sun fara ƙoƙarin ƙwato birnin Hawija, ɗaya daga cikin gari na ƙarshe da ke hannun mayakan 'yan ƙungiyar ISIS. Mayakan ƙungiyar ISIS na riƙe da birnin Hawija tun shekarar 2014 a lokacin da ƙungiyar ta mamaye wurare da dama a arewaci da kuma kudancin ƙasar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa sama da fararen hula 10,000 ne suka arshe daga wuraren cikin shekaru uku da suka wuce. An kista cewar faɗan zai iya shafar mutane 85,000 da suka rage a wannan wuri.
A yau Alhamis, ma'aikatan ceto a ƙasar Mexico sun ci gaba da ƙoƙarin kaiwa ga waɗanda suka makale a cikin gine-ginen da suka rushe a lokacin mummunar girgizar ƙasar da ta hallaka sama da mutane 230. Ɗaya daga cikin aikin ceton da aka gudanar a birnin Mexico an yi shi ne a wata makaranta wanda a jiya Laraba ma'aikatan suka hango wata yarinya da ke cikin wani gini da ya rushe kuma sun tabbatar tana da rai lokacin da suka ce ta yi motsi da hannunta. An gudanar da wannan aikin nema zuwa daren har zuwa daren Laraba. Yau a har zuwa daren yau Alhamis tare da yin takatsantsan don kaucewa rugujewar tarin baraguzai yayin da suke kokarin kaiwa gare ta. Rodolfo Rubalcaba, daya daga cikin ma'aikatan cetan, ya fada wa gidan talabijin na FORO cewar yarinyar ta fada musu sunanta Farida, kuma bayan haka ta fada musu cewa akwai sauran yara biyu da kuma sauran mutane, amma bamu sani ba ko suna da sauran rai. Labaran duniya kuka saurara daga sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar da kuka ji daga farkon shirin wasu ƴan kabilar Ibo sun jaddada Najeriya ƙasa ɗaya ce. Ga rahoton Sanusi Adamu.
Ibo ku yanu?
Yeah.
Ibo kun zo nu?
Yo.
Al'umman Ibo mazauna jihar Adama ke rera taken kabilar su jim kaɗan bayan taron manema labarai da suka kira a cibiyar 'yan jaridu ta Najeriya reshen jihar Adamawa don ƙara jaddada matsayinsu na ci gaban Najeriya ƙasa ɗaya dunkulalliya da kuma nuna gamsuwarsu da matakan ƙare lafiyarsu da dukiyoyinsu da gwamnatin jiha ke ɗauka. Na tambayi shugaban al'umman Ibo na jihar Adama Igwe Godwin Omenika wani tabbaci zai bai wa al'umman Ibo mazauna jihar Adamawa da ma 'yan uwansu da ke gida a kudancin Najeriya. Nasa kauda fargaba musamman ga waɗanda ke shirin maida mata da yara zuwa yankunan su na asali.
Don haka na gani cire na ce musu kariko wito bidun da ina nan. Sun ce mata na ba gani nan ran Sunday na ke mata na madan du yaro na my face dot ya je ta yana zona kaman da mata suke ji. Eh na ce dawo do a game yana ta ci ma mata na nan je nan nan. Na ce mata ne dawo mu gen mu zona da ko yi ba mu gudu muna gari ai don mu dan gari ai. A garin da na zona chakarar ba ina idan je kuma.
Dattijo dan sama da shekaru 75 Chief Godwin Ogogo wanda ya share sama da shekaru 40 a Yola Fadar jihar Adama ya faɗa a hirar da ne da shi kan matsayar su cewa ba sa goyen bayan ƴan aware na kudancin ƙasar nan.
A raba yi wannan bai kamata ba. Dukan mu daya ne. Ba zai mu tafi ba kuma ba za raba ba. Haka yake.
To amma yanzu kun gamsu da matakan tsaro da aka dauka domin
to abun da aka doka Adama wannan mun gamsu da shi. Ina muna son shi. Haka yake. Shi kai kira kowa ya dubulin da mutanen mu suke. Kowa ya zauna hankali ba abun da zai faru kuma abun da gauna ya ga mun akai.
A can Taraba magwabciyar jihar Adamawa Chief Joseph Uchedu shugaban al'umman Ibo na jiha kuma mai baiwa gwamnan jiha shawara na musamman kan harkokin zamantakewa ya fada wa muryar Amurka cewa babu gaskiya radi da ake yayatawa na wasu al'umman su da ke mai da iyalansu gida domin fargabar rashin tabbacin abin da zai iya faruwa bayan karewar wa'adi da matasan arewa suka diban masu. Madam Peace Okeke malamar makaranta a garin Jalingo wadda ta ce babu inda zani saboda yara da nake karantarwa na matukar kaunata kuma na dauke su yaya ne gare ni. Ta ce na yi imani da kasancewar Najeriya ƙasa ɗaya dunkulalliya. A ɓangare guda muna faɗakar da Fulani matasa kada su yarda a yi amfani da su wajen tada fitina. A ɗaya ɓangaren kuwa mun ɗan ɗauki kafa wajen safarar shanu kudancin Najeriya don mu sami damar nazarin yadda lamura ke tafiya. In ji shugaban ƙungiyar Miyatti Allah ta Najeriya reshen jihar Taraba Alhaji Jawuru Sahabi.
Amma dai da farko mu ɗan ja kafa a kan cewa kada mu tashi maganar dukiyarmu da rayukanmu. Mu ba mu san abin da ke faruwa a can ba, mu san shirin su ba. A ga haka muke cewa mutane mu su yi hankali da shiga wayancan wurare, amma mun san tabbacin cewa jami'an tsaro sun dauki mataki da dukiyarmu da rayukanmu. A ga haka mun ga mu tsayi takasansa.
Sanusi Adamu, sashin Hausa na Muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.
To yau za mu so mu ji ra'ayinku ne game da ayyana kungiyar masu fafutukar kafa kasar Biafra wacce ake kira IPOB a takaice a matsayin kungiyar 'yan ta'adda da kotun gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi sai a kira a bayyana ra'ayi, amma kafin nan bari mu shakata da wannan wakar.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, summa amin. Amin, amin, summa amin ya Allah. Kubuda kunu wanku kujama aga wata sanarwa. Kubuda kunu wanku kujama aga wata sanarwa. Mutanan karkara da birni wannan gune ya shafa. Zancan da zanihi zancan ciyon idanuwa ne. Ciyon idan amadari ilimi abokin tafiya. Idanu abun kulawa ilimi abokin tahiya. Idanu abun kulawa kowa rishi idanu yayi hasara hababba. Kowa rishi idanu nace yayi hasara hababba. Rishi idanuwa shatamu ba musunai. Rishi idanuwa shatamu na gudune. Itunda ba kusone hali ya kasance kuna gudune. Kudauki jawabi nda zamfadi. Itunda ba kusone hali ya kasance kuna gudune. Kudauki jawabi nda zamfadi. Chia hidwa amade.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To bari mu fara daga jihar Kaduna Najeriya wake magana.
Mai magana Ibrahim Alaramma ne aski daga cikin.
To Alaramma, menene ra'ayinka? Hello Alaramma.
Kungiya da aka yi gaskiyar magana yayi daidai, kuma tuntuni ne ma ya kamata a ce gwamnati ta ayyana ta ina iyaka yanzu matakin da duk ya kamata gwamnati ta dauka don a samu zaman lafiya a wannan ƙasa namu kuma a ga wannan.
Hello Malam Ibrahim Alaramma. To
Malam Isa ne daga Yobe.
To Alaramma waisa ta fadi kenan. So Yobe ya sunanka kace?
Sunana Isa Usman Koka.
To Malam Isa Usman Koka, menene ra'ayinka?
Ra'ayina kam gaskiya a shine wato ɗan IFOB wannan sun zama tsageru ne saboda mu shekara nawa muna tare malamai mu ma da kowa ya mana karatu a nan a Najeriya a jihar Yobe tun da farko daga 1961 zuwa 78 duk yamurai ne kuma mun zanna tare da su mun gama lafiya kuma har yanzu muna tare da yamurai a nan kasar ba abin da ya taba hada mu da su saboda haka wannan kungiya ba ta da amfani gara da aka soke ta aka ayyana ta kungiyar yan ta'adda.
To Malam Isa, mun gode kwarai da gaske. Bari mu tsallaka Jigawa. Wake magana daga Jigawa.
Alhaji Babandi Bofa ne daga cikin jihar Jigawa.
To Alhaji Babandi, menene ra'ayinka game da wannan maudu'i?
Ra'ayina game da wannan yanzu dai ina muku tunda aiki tunda akan wannan al'amari.
To muna amsawa sannin ka.
To dama su wannan mutane sun tsaya sun yi tunani ita kanta bangaren kudin nan Najeriya, arewacin Najeriya ne suka gina ta. Saboda haka abin da suke bai dace ba, ya kamata su yi haƙuri. Najeriya guda ɗaya ce. A tsaya a dunkule a haɗa kai a ci arzikin ƙasa gaba ɗaya.
To madalla, mun gode Alhaji Babandi. Bari kuma mu tsallaka Katsina birnin Dikko. Wake magana daga Katsina?
Sunana Muhammad Sani Balarabe.
To Muhammad Sani Balarabe, menene ra'ayinka?
Gaskiya ina ra'ayina shine wannan abu da aka yi ma wannan kungiya ta Biafra yayi daidai.
Me yasa kace haka?
Yin haka zai sa a samu zaman lafiya a Najeriya baki daya. Wannan shine ra'ayina.
To madalla, mun gode Malam Muhammad Sani Balarabe. Bari mu tsallaka Yobe kuma. Wake magana daga Yobe?
Abubakar Jumbo ne da Zasho.
To Abubakar Jumbo, menene ra'ayinka?
Ra'ayina dukkan mutumin da aka ce ya dau makami har ya daga tuta yana kashe mutane kan ai ya zama dan ta'adda. Wannan magana da aka yi 'yan ta'adda ne cikakku.
To
shine ra'ayina. Assalamu alaikum.
To wa alaikum assalam, mun gode Abubakar Jumbo. Sai kuma Kaduna garin gwamna. Wake magana daga Kaduna?
Assalamu alaikum.
Aminu wa alaikum assalam.
Sunana Abdullahi Lala, sai na tafi mota kawo a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Abdullahi Lala, barka da warhaka.
yawa barkan ka dai
yawa barka ka dai so menene ra'ayin ka
to gaskiya magana gwamnatin tarayya ta yi rawan gani akan wannan kungiya da ta sauke ta saboda zaka gani tun lokacin yakin Biafra da aka gama daman wannan kungiya an riga an soke ta a Najeriya to wa'ansu ne da ba sa son zaman lafiya suka dawo da ita to shine irin ana tunanin kaman gwamnati tana tsoron su ne to yanzu gwamnati ta fito ta ƙara ayyanawa akan matsayin ƴan ta'adda to saboda haka ina son ainihin su sojoji wanda suke yankin wajen nan to ƙalubale a gare su yana da kyau duk wani wanda yake da alaƙa da wannan kungiya ya kamata a kama shi a gurfanar da shi a gaban kotu saboda ƴan baya ma in za su yi tsara wata kungiya in dai ba ta alheri ba ne to kaga ƙalubale a gare su sai su bari.
To madalla Abdullahi Lala bari mu ƙarasa jihar Niger wa ke magana daga jihar Niger. Hello? To ina kyautar zaton layin na jihar Niger ya yanke. To hello wa ke magana?
Wa
alaikum salam. Niger ne ko Kaduna?
Kaduna ne Nazir.
To Kaduna barka da warhaka.
To sanda yake Malam Nazir. Sunana Mursala ina kiran ku daga garin Gatsa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Mursala menene ra'ayinka?
Eh wannan ai abin da ya kamata kenan kuma mutanen nan ka duba fa hatsarin su ma yafi hatsarin kungiyar aiki da Boko Haram din da su wayancan kaga tare ka roke su ke su kuma wannan sun fito ma fili da makaman zuwa ga a yanar gizo-gizo ma suna nuna suna da makami mai linzami da makamancin haka ai an musu ma'adalci. Ya kamata gaba ɗaya ma a share su a bayan ƙasa ne saboda sun nuna tsagerarci ya su ce ba za mu yi zaɓe a wani yanki ba.
To bari mu tsallaka jihar Benue wa ke magana daga jihar Benue.
Alhaji Muhammadu Zangina daga jihar Benue.
To Alhaji Muhammadu Zangina.
Wannan mutane gaskiya tsakanin da Allah gwamnati ta yi daidai abin da muke so wallahi domin suna tayar da hankalin bayin Allah kuma suna cutar da bayin Allah. Saboda haka ina muku gaisuwa irin kokari da kuke yi ku ma'aikatan jihar mutanen ma'aikatan radio America. Allah ya saka muku da alkhairi.
Murya Amurka ce mun gode mu ma Ali Imamu. So bari mu tsallaka kuma Adamawa wa ke magana daga Adamawa.
Isa Abdulhamid ne yake magana.
To Isa Abdulhamid barka da warhaka menene ra'ayinka?
To ra'ayina gaskiya a halin da ake ciki a yanzu duk wanda yayi magana akan cewa magana mutanen Biafra da suka nan gaskiya tashin hankali suke nema a Najeriya sai su daga mutanen hankali ne to haka ne ma ra'ayina tunda dai har suka nuna suna da tuta da ayyukan wannan to duk wanda yake jibanci yake da hannu a cikin wannan abun gaba sai ya kama shi ya hukunta shi.
To mun gode Alan Isa Abdulhamid sai kuma ai har yanzu dai muna jihar ta Adamawa wa ke magana.
Hello Kefa Saitu ne daga Adamawa.
To Kefa Saitu menene ra'ayinka?
Ra'ayina a kira su a zauna da su domin su ma mutane ne kamar mu. Ya yi ko su a juyo.
To Allah ya sa sun ji ka. Bauchi to waye daga Bauchi?
Nasiru Babashehu daga garin Azare.
Nasiru Babashehu menene ra'ayinka?
Yawa. Wato gaskiya dama wannan ƴan kungiyar IFOP su ne asalin kungiyar ƴan ta'adda ma. Mun yi mamaki can da ba a bayyana su a matsayin ƴan ta'adda ba. Gaskiya gwamnatin tarayya ta taka rawar gani. Mun yi godiya a wannan matsayi da aka ba su. Da fatan Allah ya zaunar mana ƙasar mu lafiya, a tashi lafiya daga Nasir Makarahu ta a garin Azare jihar Bauchi.
To madalla mun gode Nasir Babashehu. Za mu tsallaka kuma Kaduna garin gwamna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Malam Nabila Hausawa, ne maka barka da yamma, barka da aiki.
Barka da warhaka.
Sunana Alhaji Musa Garo mai radio da rikoda kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa Garo mai radio da rikoda menene ra'ayinka?
Alhamdulillah ni abin da ya bani mamaki har nake jin wai kakakin majalisar dokokin Najeriya Senate Senate President Bukola Karaki har yana ayyana wannan magana akan gwamnatin tarayya wai ba ta yi daidai ba. To wai me yake so a yi yake goyon bayan waɗannan mutane kuma an kaga Malam Nazir Allah ya tona waɗannan mutane asiri mun ji ƙasashen Faransa da wata kasa ne suke kallafa wannan kungiya. Dan haka wannan kira da aka kira su da ƴan ta'adda kada'an dama duk dan Najeriya na gari ya kamata ya kira wannan kungiya ta ƴan ta'adda, ƴan ta'adda kaya baya, kuma ya kamata gwamnatin tarayya ta dauki mataki akan duk mutumin da yake neman ya kawo rabuwar Najeriya. Karshe ne muka fatan alkhairi, Allah ka kiyaye mu, Allah zaunar da mu lafiya, Allah ƙara wa Buhari lafiya. Nagode Alhaji Musa Garo.
To bar mu to ma da labar mu tsallaka kuma jihar Nasarawa. Wake magana a jihar Nasarawa?
Zakariya Yahaya daga garin Doma.
Zakariya Yahaya, barka da warhaka, menene ra'ayinka?
Ra'ayina shine gaskiya muna farin ciki da ayyana wannan kungiya da kungiyan Ettad. Bayan haka kuma ina kira ga gononin mu na jihar Arewa su ba ainihin mutanen su muhimmanci, domin kuwa su kabilan Yibo suna kasashen Arewa, suna rayuwa, suna da damar ibadan su da gine-gine da komai ba tare da tsangwama ba. Amma namu mutanen hatta wurin ibada ba a ba su dama su yi, sannan ba a ba su dama su sayi floti su yi gini a inda suke so. Haka ya kamata gononin mu su sa ido akan irin wannan wurin.
To waɗanda aka yi wannan kira domin su alasa sun ji, a nan za mu dakata da amsa wayoyinku, sai kuma goben Allah ya kai mu da za mu ci gaba da buɗe wayoyin namu domin ku bayyana ra'ayinku. Yanzu kuma sai labarin wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafar Najeriya NFL ta ce ta yi kusa da ta sami matashin dan wasa Tammy Abraham. Abraham dan shekaru 19 da ya haifaffen kasar Ingila ne, to amma iyayensa duk ƴan Najeriya ne. Duk da yake ya buga wa Ingila wasa a matakai na matasa na ƴan kasa da shekaru 18, 19 da 21, har yanzu yana da damar sauya kasar buga wasa ya zuwa kasar iyayensa Najeriya. Abraham yana taka leda ne a kungiyar Swansea, inda yake zaman aro daga Chelsea. To sai dai mai horar da ƴan wasan Swansea din ya bayyana fatan Abraham ya zabi kasar Ingila a maimakon Najeriya, duk da yake ya ce ba zai yi masa katsalandan ko matsin lamba ba akan zabin kansa. Shugabar hukumar kwallon kafar kasar Saliyo Isha Johansson ta musanta zarge-zargen aikata ayyukan cin hanci da rashawa da ake mata. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta kasar ce ta zarge Johansson da laifin rashin bin ka'idar aiki da kuma almundahanar kuɗaɗe. Ana cajin Johansson ne da laifuka 6 tamkar yadda ake cajin babban sakataren hukumar kwallon ta Saliyo Chris Kamara. An tsare jami'an 2 a bara a daidai lokacin da hukumar yaƙi da rashawar take gudanar da bincike akan lamarin. To sai dai Johansson ta musanta aikata laifukan waɗanda aka yi zarginta da su kwanaki 2 bayan da ta furta ƙudurinta na sake tsayawa takarar shugabancin hukumar kwallon a wa'adin mulki na 2. Hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA tana nan tana bincike akan zargin da ake yi wa kungiyoyin Chelsea da Manchester City na Ingila na sayan kananan 'yan wasa. Wannan ne karo na 3 da hukumar ta FIFA take hararen kungiyar ta Chelsea, wacce a shekara ta 2009 aka haramta mata sayan 'yan wasa har tsawon shekaru 2. Ita ma Manchester City, hukumar gasar Premier ta ci ta tarar fan 300,000, aka kuma haramta mata sayan 'yan wasa kanana na tsawon shekaru 2. A halin da ake ciki kuma, kungiyar Chelsea ta cimma daidaito da Atletico Madrid ta kasar Spain domin komawar dan wasan gaba Diego Costa a tsohon club din nasa na Atletico. Ana sa ran kammala yarjejeniyar a watan Janairu mai zuwa, to amma Atletico ta ce har sai an yi gwajin lafiyar dan wasan mai shekaru 28 wanda ya barta zuwa Chelsea a shekara ta 2014. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma ga shirhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A yayin da suke aiki tare da kawayenta na taron dangi na kokarin murƙushe kungiyar ISIS, jami'an tsaron kasar Iraki ta samu ci gaba sosai a kokarin kubutar da ko kuma entar da yankunan da suke hannun kungiyar ISIS. Da yake magana kwanan nan a Abyal ta kasar Iraki, wakilin shugaban kasa na musamman akan haɗin gwiwa ya bayyana wannan haɗin kan da ya shiga tarihi tsakanin jami'an tsaron kasar Iraki da Kurdish Pamega, da cewa yana da muhimmanci a nasarar da aka samu akan kungiyar ISIS wanda aka kuma sani da Daesh. Mr. Makok ya yi la'akari da namijin kokarin da kawayen nasu suka yi na sadaukar da kai a wannan fada, Peshmerga ta sha wahala sosai inda ta rasa shahidai kusan 2000 a daukacin yakin, yayin da rundunar Iraki ta rasa kila ninki 5 fiye da Peshmerga a cewar sa. Wannan sadaukarwar da Kurdish Peshmerga ta yi wani abu ne da kasar Amurka da ma duniya baki daya suka girmama. Muna mika ta'aziyar mu zuwa ga iyalan shahidan da ma duk wanda ya rasa ransa a bangaren rundunar tsaron Iraki. Jakadan shugaban na musamman Mr. Makar ya jaddada wannan yaki da ake yi da ISIS da bai kare ba, inda yake nuni da wani fadan da za a gwabza a garin Hawija dake arewacin kasar, inda aka kiyasa daruruwan mayakan ISIS suna rike da garin. Yayi kiran ci gaba da hadin kai tsakanin Peshmerga da rundunar tsaron Iraki don su samu galaba akan rukun da ISIS suka yi ma Hawija cikin dabara. Mr. Makar ya lura sabanin siyasar da ke tsakanin shugabannin Kurdawa da gwamnatin Iraq, wanda ya hada da shawarar gudanar da zaben raba gardama akan yancin cin gashi kan Kurdawan da aka gabatar da yi a cikin wannan watan. Kasar Amurka bata goyi bayan wannan zaben raba gardama ba. A wata sanarwa ga manema labarai, fadar gwamnatin Amurka ta ce yin zaben raba gardama a yankunan da ke rikicin a kansu na iya zama tsokana da jawo cikas ga harkoki. A saboda haka Amurka ke kira ga gwamnatin yankin Kurdawa ta janye wannan bukata, maimakon haka ta shiga tattaunawa tsakaninta da Allah da kasar Iraq, wanda kasar Amurka ta sha nanatawa cewa a shirye take ta shirya yin shawarwarin. Fadar gwamnatin Amurka ta lura cewa batun gudanar da zaben raba gardama yana dauke hankali daga yunkurin murkushe ISIS da daidaita al'amura a yankunan kasar. Jakadan na musamman ya yi nuni da cewa rundunar tsaron kasar Iraki da Peshmerga sun yi kafada da kafada kamar ƴan uwa wajen kokarin murkushe Daesh. A saboda haka yace yana da muhimmanci a ci gaba da hada kai a maida hankali akan yunkurin murkushe Daesh da kuma tabbatar da an murkushe ta kacokan. Wannan yakin bai kare ba, wannan kuma sako ne mai muhimmanci ga dukkan bangarorin. Wannan shine sharhin Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To yanzu kuma ga Ibrahim Jirmai da labarai amma a takaice.
Tuma nazar Amurka ta kara yawan taimakon da take baiwa kasashen Yemen da Sudan ta Kudu da Najeriya da kuma kasar Somalia domin agazawa miliyoyin mutanen da ke fama da rashin abinci da kuma rikici ya shafa. Za a bada karin taimakon kudin dala Amurka miliyan 575 ga kasashe guda hudu. Shugaban Amurka shugaban hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka Mark Green shine ya bayyana haka a wajen babban taron Majalisar Dinkin Duniya. Shugabar kasar Liberia Ellen Johnson Sirleaf na da kwarin gwiwar cewa ta samar da hanyar da za a gudanar da zaben kasar cikin adalci a wata mai zuwa domin shugabannin kasar na gaba su ci gaba da tabbatar da zaman lafiya a kasar. A wata hira ta musamman da ta yi da abokin aikin mu na sashin Hausa sashin Turanci Peter Kloti ya yi da ita, Mrs. Sirleaf ta ce an dauki matakan da za su tabbatar da dorewar zaman lafiya a lokacin da kuma bayan wannan zabe. A yau Alhamis, Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi ya bayyana cewa dakarunsa sun fara kokarin kwato birnin Hawija, daya daga cikin gari na karshe da ke hannun mayakan kungiyar ISIS. Mayakan kungiyar ISIS na rike da birnin Hawija tun shekarar 2014 lokacin da kungiyar ta mamaye wurare da dama a arewaci da kuma kudancin kasar. A yau Alhamis, ma'aikatan ceto a kasar Mexico sun ci gaba da kokarin kaiwa ga waɗanda suka makale a cikin gine-gine da suka rushe a lokacin mummunar girgizar ƙasa da ta halaka sama da mutane 230.
To madalla Ibrahim Jirmai da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi Ibrahim Jirmai da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Lizes Gresham da ta bada umarni da injiniyan mu Malam Cedric. Ni Nazir Ahmad Hausawa nake cewa mu kwana lafiya.